Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 5 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Yau shirin namu zai mai da hankali ne kacoka akan zaben rabin wa'adi na shugaban kasar Amurka wanda za a yi a gobe Talata idan Allah ya kai mu. Amma dai kafin mu kai ga abinda shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Kungiyar Kwadugo Najeriya NLC ta sanya ma'aikata shirin tafiya yajin aiki gobe Talata muddar ba a samu yarjejeniya da gwamnatin tarayya ba. A jiya Lahadi, manyan shugabannin siyasa na Amurka suka yi yawon yakin neman zaɓe kwanaki biyu kafin gudanar da zaben rabin wa'adi. Kana wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga ɗauke da makamai a yankin ƙasar Kamaru da ake amfani da turancin Ingilishi sun rika kai hare-hare suna datsa hannuwan ma'aikatan hukumar bunƙasa ƙasar ta Kamaru.
To Allah sauke. Bayan an gama jin labaran, za ku ji irin shiri da Amurkawa ke yi na gudanar da zaɓe a gobe Talata. Zaɓen da masu fashin baƙi suka kwatanta da mafi muhimmanci. Wani mai ra'ayin jam'iyyar adawa ta Democrat ya bayyana dalilan da ya sa mutane suke fitowa yin zaɓe.
Abin da ya sa don waɗansu mutanen kamar waɗannan su Republican ɗin suna cin ƙanyen mutane kuma rashin kunya ya yi yawa, shi ya sa mutane suka kawai suka waye fito don kuwa ana so a nuna masu ba su kaɗai kawai suke da ƙasar nan ba.
Malam Yahaya, ba safai kake samun baƙin fata da ya fito ƙasashen mu na Afirka yana jam'iyyar Republican ba, kai menene ne ya burge ka da jam'iyyar da ya sa ka, ko kuma me ya sa kake ganin sauran 'yan kasashen Afirka ba sa shiga wata suka fi ba da ƙarfi ga jam'iyyar Democrat?
To bari in gaya miki, duk in kai girma a Najeriya kai Republican ne.
Me ya sa?
To sai a biyo mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin namu. Ali Mustapha Sokoto kuma ya shirya mana rahoto na musamman akan abin da wannan zaben rabin wa'adin ke nufi da ma harkokin siyasar Najeriya da na wato siyasar Amurka da ma zaɓe. To kafin mu kai ga wannan matsayi, bari mu faro da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kungiyar Kwadagon Najeriya NLC ta sanya ma'aikata a shirin tafiya yajin aiki gobe Talata matukar zuwa ƙarshen wunin yau Litinin. Gwamnatin Najeriya bata cimma matsayar ƙarin mafi ƙarancin albashi naira 30,000 ba. Wannan matakin ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan kungiyar Kwadagon da gwamnatin Najeriya da ta kafe kan naira ƙarin naira 400,500, wato 4,500 da zai kai mafi karancin albashi naira 22,500 daga 18,000 da ake bayarwa a halin yanzu. Wakilin mu Sala Shehu Ashaka na dauke da karin bayani.
Jami'in kungiyar Kwadagon Kwamarar Nuhu Toro ya ce matukar ba naira 30,000 aka kai mafi karancin albashin ba, yajin aiki mai tsanani na nan tafi.
Allah ya kai mu sha biyun daren gwamnati ba ta yi ƙarin wannan albashi ba, na tabbatar maka da cewa kungiyar Kwadagon Najeriya za mu sha yajin aikin gama gari. Saboda haka ma'aikata da gaba ɗaya mutanen Najeriya kowa ya yi ƙoƙarin ya siya abinci isasshe a ajiye a gida, domin za mu tabbatar da cewa gidajen mu ba su aiki, layin jiragen sama ba su aiki, ma'aikatu gaba ɗaya ba za su aiki ba. Mambobin mu na road transport za mu sa su janye motocinsu daga kan hanya, insha Allah ma'aikatan wuta ma ba za su yi aiki ba, saboda haka kowa ya shiri.
In za a tuna, a kwanakin baya kungiyar Kwadagon ta gudanar da zanga-zangar gargaɗi don matsa ma gwamnati lamba ta ƙara albashin. Komai ka iya faruwa kan yiwuwar ƙarin ko tafiya yajin aikin.
Rahoton Sale Shehu Ashaka. A jiya Lahadi, manyan shugabannin siyasa na Amurka suka yi yawon yakin neman zaɓe kwanaki biyu kafin a gudanar da zaɓen rabin wa'adi. Gobe Talata, Amurkawa za su kada kuri'unsu na zaɓar baki ɗaya 'yan majalisu, wakilai da kuma kujeru 35 cikin 100 na 'yan majalisun dattijai, kuma za a yi zaben gwamnoni da sauran jami'an ƙananan hukumomi. Shugaba Donald Trump na Amurka ya jagoranci yakin neman zaben 'yan jam'iyyar Republican a jihohin Georgia da Tennessee a jiya Lahadin, duk da yake baya daga cikin masu neman zabe a wannan shekara, amma zaben na gobe Talata zai iya kasancewa zaben jin ra'ayi kan shekaru biyu da yana bisa mulki. Da yake yakin neman zabe a takarar gwamnan jihar Georgia Brian Kemp, Trump ya ce 'yan jam'iyyar Democrat na son kwace ikon tattalin arzikinmu da ma rayuwarmu. Shugaba Trump ya faɗa wa ɗimbin mahalarta taron cewa 'yan Republican suna samar da ayyukan yi, su kuma 'yan Democrat suna samar da tashin hankali. A ɗaya ɓangaren kuma, da yake yi wa ɗan takarar kujerar Senator campaign Joe Donnell a garin Gary na jihar Indiana, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce gwamnatin Democrats ce ta fara gyara tattalin arzikin Amurka bayan da ya shiga halin kakanuka yi a shekara ta 2008. Obama ya ce ya kirkiro ayyukan yi a watanni 21 na ƙarshen wa'adinsa, wanda ya shige wanda Trump ya yi a farkon watanni 21 na mulkinsa. Waka kuma ya zargi 'yan Republican masu rinjaye a majalisa da yunkurin soke duk wasu abubuwan kirki da gwamnatinsa ta cimma. A halin da ake ciki kuma, ƙwararru a fannin harkokin siyasa na Amurka sun bayyana shekarar bana a matsayin shekarar mata, sabilin da mata da dama sun tsaya takara a zaben rabin wa'adin da za a gudanar ranar 6 ga wannan wata na Nuwamba. Da shigarsu siyasa, 'yan takarar mata sun nuna ƙarfinsu da kuma ɗaukar wani sabon salo a tallata kansu a kwatunan talabijin. Mata 'yan takara da dama tsofaffin sojoji ne waɗanda suke ɗokin nuna tabon rauni da aka yi musu a bakin daga. Ƙwararru sun ce yanayin siyasa da ake ciki yanzu ya sa mata da ba a san su da siyasa ba suka shiga takara. Mata 237 ne da ke neman kujerun majalisar wakilai, 23 masu neman kujerun majalisar dattijai, da kuma 16 da ke neman gwamna. Za a kada wa kuri'a a zaben da za a gudanar gobe Talata, mai yiwuwa kuma matan da za su tsaya takara su shige haka a nan gaba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwarmu, gobe za a gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka, inda za a zabo wasu wakilan majalisar dattawa da na wato wakilai kenan da ma gwamnoni a wasu jihohin Amurka. To, amma bari mu fara da jin wannan rahoto na musamman da babban edita na sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustapha Sokoto ya shirya mana akan zaben na gobe.
To, galibin mutane dai sun san cewa a kowane shekaru hudu akan yi zaben shugaban kasa a nan Amurka, domin abinda kundin tsarin mulkin kasa ya tanada kenan, wanda kuma ya sa shi zaben na shugaban kasa Amurka yana ɗaya daga cikin zaɓuɓɓukan da mutane suke mai da hankali a kansu ko ina a duniya a lokacin da ake yinsa. To, amma ya kamata kuma a san cewa ko bayan shi zaben shugaban kasa akwai wani zabe da ake yi bayan kowane shekaru biyu bayan zaben shugaban kasa na ƙarshe da aka yi, wato da yake shugaban kasa na shekaru hudu ne. A tsakiyar wannan wa'adin akan yi wannan zaben da ake kira zaben rabin wa'adi, daga nan ma ya samu sunan shi wanda a Turanci ake kiran shi midterm. To, wannan zabe shine zaben da aka yi na kujerun majalisun dokokin nan guda biyu na tarayya, wato majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa, sannan kuma da zaben gwamnoni a jihohi daban-daban na Amurka, wacce kamar yadda da yawan ku sani tana da jihohi guda 50. A wannan zaben na rabin wa'adin akan yi zaben dukkan kujeru 435 na majalisar dokokin Amurka, wato musamman majalisar wakilai, wanda daman su suka yi wa'adi na shekaru biyu ne, wanda bayan su kuma dole sai an sake zaben su. Sannan ita ma majalisar dattawa, wacce take da kujeru guda 100, za a yi takarar kujeru 35 nata a wannan zaben da za a yi cikin wannan mako din. Sannan a jihohi 36 daga cikin jihohi 50 na Amurka za a gudanar da zaben gwamnoni, inda ko dai wasu za su yi takara a karon farko ko kuma waɗanda suke kan karaga su nemi tayin tazarci. To, a cikin tarihin siyasar Amurka, dukkan jam'iyyar da shugaban ƙasa ya fito daga cikinta ita ce take jin jiki a wannan zaɓe na rabin wa'adi da za a yi makamancin wanda za mu gani a wannan mako ɗin nan. musamman da yake mutanen Amurka ba sa son su dauki kacokan dukkan ragaman mulki su baiwa jam'iyya daya. Shi yasa jam'iyyar da take da shugaban kasa takan sha kashi sau da yawa kuma abin da ake sa ran zai faru kenan a wannan shekara din. Musamman da yake mutane da yawa suna da bambancin ra'ayi game da shi wanda yake kankare ga yanzu Donald Trump. Yanzu haka ko wani rahoto ko kuma daukan ra'ayin jama'a da tashar talabijin ta NBC da jaridar Wall Street Journal suka dauka a kwanakin nan wanda ya nuna cewa jam'iyyar Democrat tana da dama na kamar kashi 7 cikin 100 na samun nasara a cikin wannan zaben fiye da ita jam'iyyar Republican. To amma kuma dukkan kafofin watsa labarai din sun nuna cewa jam'iyyar biyu ba wacce take yin wasa ko wacce ta tashi haikan tana neman ta karfafa magoya bayanta su fito su jefa ƙuri'unsu. A cikin wannan daukar ra'ayin jama'an da aka yi aka gano cewa kashi 50 cikin 100 na mutanen da ake sa ran za su fita su jefa ƙuri'a sun fito su zaɓi 'yan jam'iyyar Democrat, yayin da kashi 43 cikin 100 ake sa ran za su fi son su ga cewa 'yan Republican ne suke riƙe da majalisun dokoki ɗin. To halin da ake ciki kenan jam'iyyar Republican ita take da rinjaye a cikin majalisar dattawa ta Amurka, inda su 'yan Republican suke rike da kujeru 51, 'yan Democrat suna rike da 47, sannan akwai guda biyu wanda ke hannun 'yan Independent wanda ba sa cikin wannan manyan jam'iyyu din, wanda sai dai su wannan 'yan Independent galibi an zo wajen jefa ƙuri'a a majalisa sukan koma su tare ta da 'yan jam'iyyar Democrat ne. Rahotanni sun nuna cewa jam'iyyar Democrat ce take fuskantar kasadar ta jijiki sosai idan ba ta yi hankali ba a wannan zaɓe da yake ita take da kujeru mafi yawa da ake takara a kansu. A cikin majalisar wakilai kadai tana da kujeru 26 da za a yi takara a kansu, su kuma 'yan Republican suna da kujeru guda 9 da za a yi takara a kansu. Ko bayan majalisar dattawa har ila 'yan jam'iyyar Republican su ne suke da rinjaye a majalisar wakilai inda suke da kujeru 235, su kuma 'yan Democrat suna da 193, akwai kuma kujeru guda 7 da ba kowa a kansu a yanzu. To samun rinjaye a cikin majalisun nan da yana da muhimmanci domin ta taka ne jam'iyyar za ta tabbatar da cewa ba bata baya ba wajen samun bakin magana idan an zo maganar yanke hukunci kan abubuwan da suka shafi rayuwar al'umma.
To madalla a gaida Ali Mustapha Zakwato. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da wasu 'yan Afirka mazauna nan Amurka akan shiri da Amurkawa suke yi domin su gabatar da ainihin ko kuma su kada ƙuri'unsu gobe. Da farko ga Dr. Muhammad Ladan daga jihar Georgia.
Ya abin ya ɗauki ɗumi ne a wurinku?
To ai kamar nan a Georgia state ɗin namu ai abin kan yayi ɗumi ƙwarai domin kowa fitowa yake yana jefa ƙuri'arsa. Kamar inda na je ma wurin jefa ƙuri'a na mutane sun yawa. Waɗansu wuraren ma akan tsaya kaka tsaya layi awa ɗaya zuwa awa biyu ko har awa uku waɗansu suke tsaya ma a layi kafin su. Kin san akwai inda ake jefa ƙuri'a da sauri kafin jibi ɗin. To ni na je na yi da sauri ne na yi nawa. Amma mutane kan suna fitowa kowa kamar koma a gidana ina da irin kamar takarda ko tutar ita gonar Abrahams.
Wato kai to menene kake gani yayi sanadiyar fitan mutane wannan ya tsima mutane da sai yasa suka fita wannan zabe wannan karan?
To abin da yasa dun waɗansu mutanen kamar waɗannan su Republican suna cin ƙaniyar mutane kuma rashin kunya yayi yawa, shi yasa mutane suka kawai suka wai fito don ko ana so a nuna musu ba su kaɗai kawai suke da ƙasar nan ba.
Menene musamman menene ya fi bisa ga bayanan da kake ji da kuma menene ya fi tsone ma mutane ido suke neman su kauda jam'iyyar Republican?
A Georgia kin san kamar batun kiwon lafiya, kin san kamar akwai wani abu da ake kira Medicare kamar abinda gwamnati ke biya taimaki waɗanda ba su da ƙarfi. To nan kin san wannan state ɗin masu ƙin yawan sannan batun masu waɗanda suke da kamar in kana da ciwo ko dama kin san waɗannan lokaci masu insurance ba su so su baka insurance wanda zai taimake ka. To duk waɗannan ya tara mutane hankali shi yasa suka fito.
To yanzu haka ɗan jam'iyyar Republican kenan yake matsayin gwamna a jihar ku?
Republican ai gwamna din nan shiyar nan Republican suka fi ƙarfi a wannan shiyar.
Yawa to bayanin da nake so kai min kenan, wato kadara wannan abin da yasa ake daukan wannan jiha ta ko a matsayin ɗaya daga cikin jihohin da ake gani za a yi tarihi shine kasancewa na farko wadda take takarar nan mace ce, na biyu kuma baka fata ce, to zai kasance in ta zama za ta yi tarihi kashi biyu in Allah ya bata sa'a kenan.
In dai tarihi za ta yi kashi biyu yanda kika ce, kuma kin san wannan jihar ai wannan Republican wanda suke kira red jar kungiya ce wannan kwai Republican ke
eh wato ɗaya daga cikin jihohin da jam'iyyar Republican take da karfi
eh tana da karfi kwarai to yanda kike ce kin sai ita wannan Ibra zan dai ta ci don kuma ta iya magana kwarai kuma tana da gusafan magana ko lokaci saboda haka in ta ci to za ta yi tarihi ko ina a wannan kasar
to akwai kwanan baya kuma da ake gani ta fara tashe kuma sai aka faro aka dauko wani batun cewa tana da basussuka da yawa a kanta da take fito tana bayanin cewa bashi daban tsayawa takara daban
wannan aidin siyasa ne abin da ya faru shine dun naji wani ma taro da aka yi da ita ma ta zo ran yanda ta bayyana mana to mahaifinta yana ciwon sankara ko ba da inshora mu dole ita ta biya to kuma nan kasan kowa ya sani harajin ka in yazo zaka iya cewa to bazan iya biyan ku duka wannan karo ba amma zan rinka biyan ku kadan kadan harin kare biya wannan ba wani abin nan
bane doka ta bada izinin yin haka
doka ta bada izinin wannan ayi saboda haka wadannan duk siyasa ne haje duk siyasa
to menene yasa kake ganin yasa har Oprah ta fito yi mata campaign kamar yadda tema Obama
to kin san abin da yasa shi wannan camp din wanda yake shine ke son shi ma yake yana takara da ita to shi kin san shine secretary din state din wannan jihar to kin san yana so ya takura ma bakake yanda ma ba za su samu jefa kura'a ba wannan jihar so da haka duk wadannan shi har sa manyan sai su Obama su Oprah duk suka zo su taimake ta
Madalla Dr. Muhammad Ladan kenan daga jihar Georgia to shi ma dan Ladi Suleiman mai ra'ayin Democrat din Najeriya ne mazaunin jihar Florida inda shi ma yake mutanen jihar suna neman sauyi a siyasar jihar ga hirarsa da yadda Alheri Grace Abdu
ya lamarin yake harkokin siyasa yake a wajen ku me kake ji kake gani
faro daga
irin tallace-tallace a akwatuna da kuma yakin neman zabe da yan takara ke yi nan baki daya
wannan zaben kam ba shakka mutane su nuna ana son a ga change dan su Democrat ya kai wajen shekara 25 tunda Republicans suka dauki kujerar nan ana nema to gashi
wanda zabe kenan kake magana na gwamna kenan
na gwamna
aha
na gwamna a nan Florida din to amma muna ganin shi wannan dan bakin fatan da yana takara ya tare mutane da yawa kuma Allah ya sa mutum ne da yake da fara ya koyi kaman yaron shi Obama ne yadda yake da wannan farin jini cikin mutane to Allah kuma ya sa sauran mutane bakakin fata din da wasu yan wanda cike cikin matsala da yanan dai sun yadda da shi amma su Republicans na ma akwai su da sharri wani lokaci in sun tashi
nace ba dan a jihar ku ta Florida wadanne ne suka fi yawa bakaken fata ko kuma in za kwatanta
karin su dai wuri ne a nan dai area Miami akwai bakake akwai kuma Spanish da yawa yawancin su kuma wanda suka fito daga Cuba din ne
wato akwai yan tirani da yawa akwai Spaniyawa akwai
ba shakka akwai kuma in mutum ya je tsakiyar Florida din da kudu akwai wasu kuma da suka zo yanzu kamar yan Venezuela da suka zo suna samun matsala nasu siyasan auren yawancinsu kuma da suke da kuɗi sun kwashi kayan sun dawo nan to aka zo wannan hurricane da aka yi a Puerto Rico shi gwamnan da zai sauka ya gane sun san da akwai zaben da za a yi sai ya nuna kaman wani taimako ne mu yadda muke ganin abin kaman taimako ne yake masu a kwashe su da yawancinsu suka zo can suka zauna din ya san za a zo lokacin zabe ya zo za su tuna ya yi taimako sannan su samu kuriyar nasu ana saka masu amma yawancin tsaka Florida turawa ne sosai da su dama komai nasu yan Republicans ne
yawa to yaya kake ganin yanci rani za su yi tasiri a wannan zaben waɗanda suke Florida din nan, kasancewa wannan jihar kamar yadda ka faɗa tun dai da ake a tarihin zaɓe jam'iyyar Republican ce take samun galaba, ita take mulkin jihar.
Haka to akwai wasu abubuwa dai da suka kawo masu yan ciranin Spanawa din da suke da wannan Obama ya shigo lokacin ana zaci a zancen Cuba ya zo ya bude kofa don dama can akwai wani restriction da aka sa dama ba a son wani ya je daga na American ya je Cuba ya je ya ga yan uwan shi da sauransu aika ma kuɗi da sauran, amma da Obama ya zo ya saukar da wannan wasu sun yi farin ciki wasu kuma ba su yi farin ciki ba da shi Trump ya zo sai ya kashe wannan. To dama yawancin su yanci ranar Spanawa din dama yan Republicans ne. To wasu su suna wannan farin ciki suna dama suna ganin kamar su da Obama ya dama ya bude kofa yanzu za a zo alama cewa duk da ma shi ya ba su yadda da shi ba to yanzu ya zo lokacin zabe za su samantar da su ma sai sun nuna mashi su ma su ce da rike da nan Florida. Amma abubuwan daban-daban ne za ki gansu, wasu kuma suna ganin ko shi wancan dan takarar na Republican ɗin da yake neman kujeran yana cewa wai shi wannan bakin fatan Andrew Gillum ɗin wai yana nema ya zama ya mai da state ɗin abin nan kamar socialist, kowa dai a zo ba su komai ana ba su kuɗi kawai ba wani masu yan kasuwa kuma za a ɗaga masu haraji da wasu abubuwa dai da ba na gaskiya ba suka ce ma yana FBI suna nan suna investigating. To maganganu ne dai kawai kwanakin da suke zaben yin ran Talata za a yi. Kowa na fito da sharrin shi kawai.
Yawa to shi kuma a bangaren su kuma a bangaren shi nashi menene abin nan korafin shi ga yadda yake tallata kanshi akan abokin hamayyar shi.
Shi dama yana cewa wannan dama abokin wannan jagoran shi shine Trump. To su mutane sun ga shi Trump ɗin ma mutane yake so ba komai dama yana neman ya hana mutane jin daɗi taimako kuma na gwamnatin da ake yi yana neman hada aka so da shike su kuma Republicans su suka rike wannan state ɗin wajen shekara 25 ga ruwa da muke da shi da muke sha duk abubuwa an bata abubuwan babu da suka yi shi kuma gwamnan ma da zai fita dama ɗan kasuwa ne can shi ma da yana health insurance aka ce ya cuci gwamnati an kama shi ya biya haraji da sauransu so shi wannan ɗin dama ana nema a sa shi ne dai kawai a ci gaba da wannan hamayyar mutane you know ba wai suna da niyan a taimake mutane ba jama'a. So shi yasa amma shi kawai yana ce dama yana son ya zamanto makarantu malamai dama a nan yadda ake cewa malamai ayin an dubi duka American malaman nan ba a biyan sosai zai daga musu haraji ya tabbatar kuma wayannan zancen insurance ɗin dama da Obama ya kawo da su Republicans suke nema su kashe wannan za a bar shi. To mutane da yawa suna wannan balle kuma bakin fata ne suna ko ana nema ga canji dai kawai don ba ta ba samun bakin gwamna
nan ba bakin fata. To Dallaji Sulemani kenan daga jihar Florida. Waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 12 ne da minti 24. To bari kuma mu je jihar Minnesota inda muka samu tattaunawa da Yahaya Nok dan Najeriya ne wanda shi ma ya faɗa mana irin shirin da mutanen jihar ke yi na yin zaɓen nasu sai dai ya yaba ba wannan gwamnati ta Republican.
Ana bayani cewa fiye da yadda aka zata mutane sun kyakkyawa fita a waɗanda suka fara kaɗa ƙuri'a ɗin nan kafin ainihin ranar da za a fara zaɓe yanayin yake a jihar da kake?
Minnesota nake. An ce mutane sun fita da yawa fiye da yadda suke fita yadda suke zabe a nan Minnesota. To amma sai Republican sun ce nasu ne sun fifita early voting a cikin Democrat kuma suna claiming haka nan su ma suna suka fi yawa. To sai dai ranar zabe, sai an yi zabe tukuna a sani.
To mutane suna bayyana cewa kusa ka san dai zaben rabin wa'adi Malam Yahaya. A tarihin zabukan Amurka dai kowane shugaban kasa idan aka zo zaben rabin wa'adi din nan akan kada jam'iyya mai mulki kowane zabe da ake yi.
Gaskiya ne.
To mutane suna harsashen cewa bisa ga yanda ake ganin harsashe sai ka ce jam'iyyar Democrat da Republican za ta yi tasiri kafin lamura na baya-baya nan da suka faru.
To haka yake. Sai gan cewa dama President Trump ba wanda ya tsammani zai ci zaben nan. Duk support da aka yi ta yi an ce dama Hillary za ta samu kamar 80 shi kuma ya samu 20. To wannan siyasan kasar nan ya canza da shigan President Trump. Domin shi kadai ne an taba samu president. Ina jin duk duniya wanda ya yi promise abinda ya ce zai yi. Yana kokarin yi ko kuwa ya yi haka ake nema shugabannin kasa su yi.
To amma ana ganin cewa waɗansu alkawuran da ya yi ana ganin kamar alkawura ne na yakin neman zaɓe abubuwa ne da ake ganin ba za su kawo ci gaban Amurka ko kuma suke ganin kamar duk da ƙarfin Amurka nan zai rage mata kima idanun duniya.
Ba gaskiya ba ne shi ba ma Amerika karfinta dama Amerika na da karfi. Kin ga kin san South Korean President Kim Jong ko ba haka ba? Ana ta bashi kuɗi dama Amerika na ta bashi.
South Korea ko Korea
ta? North Korea.
Kim Jong Un.
Ana ta bashi kuɗi da can sai rude su ya karba kuɗi sai ta amfani yana ta kiran kayan yaki. Amma da shi President Trump ya shigo kin ga an samu jituwa yanzu da South Korea da North Korea ba a bashi ko kobo ba.
Ya za ka yi ka tabbatar da haka?
To haka aka fada. Ai ba su saba sun fita sun ce an ba su wani abu ba. Ai da za su fada. Su mutanen Democrat inda President Trump ya ba wannan kuɗi za a sani da sun fada yanzu. Amma bai ba shi kuɗi ba.
Na ce ba Malam Yahaya ba safai kake samun baƙin fata da ya fito ƙasashen mu na Afirka yana jam'iyyar Republican ba. Kai menene ne ya burge ka da jam'iyyar da ya sa ka ko kuma me yasa kake ganin sauran 'yan ƙasashen Afirka ba sa shiga wata suka fi ba da ƙarfi ga jam'iyyar Democrat?
To bari in gaya maki duk in kai girma a Najeriya kai Republican ne.
Me yasa?
Me yasa shine da muka girma ko wanda kauye kake duk wanda bai son noma ko wanda bai son aiki dariya ake mashi ko ba haka ba? Okay, kin ga Republican suna so kowa ya samu aiki yayi kakka zaman banza. Su kuma Democrat suna so ka zanna gida a rika dan baka dan kobo a nan a baka dan kobo a can don ka rika masu zage. Kin ga yanzu in na ce ni nake biyan kudin gidanki nike baki kudin ki siya komai da kike so. To in na ce tashi dole ki tashi, in na ce ki kwanta dole ki kwanta. Amma kin ga in kina aiki kina samun kudin ki ni ba nike biya miki komai ba. In da ce miki na ce miki tashi ke wanda zan ci ba zan yi ba.
To madalla wato Malam Yahaya kenan daga jihar Minnesota. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo labarai a takaice.
Ƙungiyar Kwadagon Najeriya ta sanya ma'aikata shirin tafiya yajin aiki gobe Talata matukar zuwa ƙarshen wunin yau Litinin. Gwamnatin Najeriya bata cimma matsayar ƙarin mafi ƙarfin ƙarancin albashi na naira 30,000 ba. Wannan mataki ya biyo bayan rashin cimma matsaya tsakanin wakilan ƙungiyar Kwadagon da gwamnatin Najeriya da ta kafe kan ƙarin naira 4,500.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu. Sai can da hantsi za a ji mu dauke da sauran shirye-shiryenmu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Alheri Grace Abdu da Malam Sidi da ya shirya ya bada umarni sai injiniyanmu na wannan safiya wato Jim Cook. Baba Yakubu Makiri ke sallama sai anjima.
Afrique, le monde aujourd'hui.